27 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1433, wanda ta yi daidai da 15 ga watan 8 na shekara ta 2012 ta miladiya. Za mu tashi darasinmu na ƙarshe insha Allahu a tafsirin Ramadan a wannan shekara, a cikin suratul A'raf aya ta 44 insha Allah. Tambayoyin da aka rubuto kafin mu amsa tambayoyin da Allah, muna ban hakuri ga ƴan uwa da suka rubuta tambayoyi, da tambayoyin ba su zo an amsa ba, saboda tambayoyin suna da yawa kuma aka ce za a amsa su ga baki ɗaya, a za su cinye lokacin tafsiri. Su kuma ƴan uwa da suke tantancewa sun yi bakin ƙoƙarin su ga sun sassaka gwargwadon yadda za a iya amsawa ga baki ɗaya, amma waɗanda iyakar waɗanda suka samu kenan. Akwai wanda ina jin mutum wajen biyu ko uku sun yi min text da number da tambayar ta su saboda muhimmancinta, kuma hakika din na sa na shiga tsakani na da na ga text din, na yi niyyar zan karanta tambayar don a amsa, amma saboda yawan text da yake shigowa cikin waya tawa yanzu na ce zan nema, ma zai bata min lokaci, zai dauki lokaci mai tsawo, saboda haka su ma ina ba su hakuri. In Allah ya sa an ci gaba da wajen ci gaban mu da karatu da ake yi bayan sallah na izziya da na tafsiri da ake a wannan masallaci insha Allah, za a amsa tambayoyin bi idhnillah. Wannan na farko yace ana iya cin bashi za a zakartar da kai, ana iya cin bashi ga wanda bashi da hali. Wanda bashi da hali ba zai ci bashi ba, wanda bashi da hali ta fada a kansa, amma wanda yake yana da iko amma wani abu ya sanya kan cewa bashi da hali a wannan lokacin, saboda yana ganin kan cewar zai iya samun hali daga baya, kamar wanda yake yana da dukiya amma ta makale, yana tsammanin zuwan su, kuma ya san cewa zai iya samun bashin ba tare da ya zubar da mutuncinsa ba, to wannan zai iya cin bashi ya bayar, tunda halinsa kamar halin wato al-yasar ne, halinsa halin mai iko ne. Sannan wannan yace ina tambayar ingancin hadisin da ake cewa sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ya kaiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kukar haddasa tana samun matsala, wai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi al-azkar da wasu nafiloli da wasu surori wanda zai karanta a kowace raka'a. Sai wannan hadith ne wanda al-Hakim mai mustadrak ya rawaito shi, kuma na ba ku labarin al-Hakim, cewa al-Hakim Muhammad ibn Abdullah ibn al-Bay an-Naisaburi malamin hadisi ne, wanda yana daga cikin farkon wanda suka yi rubutu akan ilimin hadisi, yana da littafin sa Ma'rifatu Ulumil Hadith, kuma ya rubuta littafi Al-Madkhal ila Sahihain, sannan ya rubuta littafin sa Al-Mustadrak. Sune hadisai da yake sun inganta, waɗansu ma a sharaɗin Bukhari da Muslim, amma ba su fitar da su ba, shine sai ya zo ya riskar da su a gare su. To su kuma ba ce za su kawo dukkan hadisai sahihai ba, ko da sun inganta a wajen su, saboda haka istidrak dai da yace ya musu shi a wajen sa ne, amma a hakika ba istidrak ya musu ba, saboda su sun ce da za su kawo dukkan hadisan da suka inganta da littafin nasu yayi tsawo. To al-Hakim ya rawaito wannan hadis din, kamar yadda na ambata muku al-Hakim ya rawaito hadisai masu yawa. Daga baya bayan ya tara hadisan a cikin littafin, sai ya rinka bin su yana tantancewa waɗanda ba su cika sharaɗin ya sa su a cikin littafin ba, sai ya fitar da su. Don haka farkon littafin, sulufin farko na littafin, za ka samu da wuya ya zamanto ya yi sako-sako wajen hukunci akan hadisi da inganci. Amma sauran kashi biyu na ƙarshe, to shi ne wanda kafin ya zo kansu ajalinsa ya zo. Saboda haka yawan wato sake da ake yi wajen hukunci da hadisi, ya ce hadisi ya inganta bayan bai inganta ba, a cikin nan ake samu. To wanda yake shi ne Al-Hafiz Az-Zahabi, shi kuma ya zo ya ɗauki littafin nasa ya yi masa wato abinda ya nufin ya yi da bai ƙarasa ba, shi kuma ya zo ya ce bari ya yi wannan, ya bibiyi hadisan ɗaya bayan ɗaya don ya tabbatar da cewa sun inganta a bisa sharaɗin da ya sanya ko ba su inganta ba. To wannan hadisin da ake ambato, Imam al-Hakim ya ambace shi a cikin al-Mustadrak, ya ce sayyidina Ali ya kai ma'annab sallallahu alaihi wasallam kuka na wato matsalar da yake samu na wajen haddasa ta alqur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa sallah wanda zai yi raka'a hudu a cikin wato a ranar a daren juma'a a yayi sau daya ko sau uku ko sau biyar a raka'a farko zai karanta Fatiha da Alif Lam Mim Sajda, a raka'a ta biyu ya karanta Fatiha da Yasin, a raka'a ta uku ya karanta Fatiha da Hamim Dukhan, a raka'a ta hudu ya karanta Fatiha da Suratul Mulk. Sannan in ya gama ya addu'a da Allahumma inni as'aluka bi ma'aqidil izz min arshik hayya zuwa karshen ta addu'a ce mai tsawo. Wannan hadith din malamai sun ce hadisi ne munkar. Alhadithul munkar shine wanda yake mai tsananin rauni wanda bai halatta a danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ma'ana al-wana kuskure ne riwayarsa. Shi yasa shi kansa hakim yace a da ya ruwaito hadisin yace wannan hadisin abin lura a ciki shine tajriba. Wato mutane sun jarraba sun ga sun yi. Sun ga sun jarraba ya ci saboda haka suke amma ba a bisa ingancin isnadi ba. Ba a bisa ingancin isnadi ba shine Al-Hafiz Zahabi yayi masa raddin wannan yake cewa ta yaya za a yi ka ce kai tajriba akan abin da yake bai inganta dangana shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba to hadisin dai bai inganta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko bai dace mutum daga cikin abubuwan da malamai suka ambata na nakara shine kebance daren juma'a da yin wannan sallah bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqussu laylatal juma'a biqiyami wala yawmuhu bisiyam kada ku kebance daren juma'a da wata sallah ta daban kuma kada ku kebance ranar juma'a da wani azumi na daban shi sa kaga mutum ba zai yi azumin nafila ranar juma'a ita kadai ba sai dai yayi ranar alhamis tare da na juma'a ko yayi ranar asabar tare da na juma'a amma ya kebance ranar juma'a kawai zai azumi na nafila bai halatta ba Allahumma illa idan ya zamanto a cikin azumi ne da mutum yake yi kamar alal misali rana Arafa kun ta fado ranar Juma'a to wannan abin da yake mafi rinjaye na maganar malamai mutum zai azumce shi ba da niyyar cewa ranar Juma'an yake ba da cewa ranar Arafa yake azumi to haka zalika daren Juma'a wannan hadisin ya nuna babu wata sallah da zaka ce ranar Juma'a zaka yi ta ba a wata ranar daren Juma'a zaka yi ba a wani dare ba in ka kebance daren Juma'a da wata sallah ka ci karo ya ci karo da wannan hadisi wanda yake kuma hadisi ne ingantacce ɗaya daga cikin alamar alhadithul munkar ɗaya daga cikin ma'anarsa shine riwayatul da'if liman huwa am mukhalifan li riwayatil thiqat rawi wanda yake mai rauni ya ruwaito hadisi sabanin riwayar amintattun masu riwaya kamar wannan hadisi ne ingantacce na rashin kebance ranar juma'a da sallah shi kuma wannan ya ruwaito hadisin nasa da cewa ayi wannan sallah a daren juma'a so da haka kaga hadisin sa ya ci karo da hadisi da yake ingantacce bayan kuma hadisin ba a san shi da ba a san wannan rawin da riwayar wani hadisi ba sai da wannan shi kansa kasancewar yayi infiradi ya kadaita da riwayar hadisin alama ce ta raunin sa ballantana kuma ya zamanto ya kunshi saba ma abin da yake tabbatacce a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na wannan hadisin na Abi Huraira na kada ake bance ranar juma'a daren juma'a da wata sallah ta daban to wannan shine abin da malamai suka yi hukunci akan wannan hadis da kan cewa hadisi ne munkar dan Allah ayi nasiha ga matasa musamman yan boko waɗanda suke yarda da abubuwan da wato kafofin yaɗa labaran ƙasashen turai suke yaɗawa marasa kyau akan musulunci da musulmi domin akwai wani ya ga ina zuwa gurin tafsir da sauran karatuttuka sai ya ce min wai a irin wannan guraren ake koyar da extremism Allah ya kara maka lafiya. Gaskiya ne wannan nasiha ta cancanta a yi ta saboda kamar yanda koyaushe na kan yi ishara ko malamai ma sauran malamai a ɗaliban ilimi ƴan uwana suna ishara ga irin abubuwa na guba da ke yaduwa a cikin wato kafofin yaɗa labarai da kuma musamman a cikin internet. A cikin internet zaka gani akwai kafofin yaɗa labarai akwai wato a wurare da dama tashoshi da dama da ake yada yaki da addinin musulunci. To kuma har cikin gida abin yana zuwa yana samun mutum. Babu mamaki irin wannan ne suna daga cikin irin waɗannan hanyoyi da Allah ya bamma kansa sani, amma babu mamaki wannan zai nuna mana yiwuwar abinda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na fitinar Dujjal. Zamu iya suranta ta har ba inda ba zai je ba, ba inda gubar sa ba za ta kai ba, har kana zauna a cikin ɗaki ya zamanto kan cewa gubar da'awar Dujjal ta kai ya zuwa gare ka. Kuma ta haka za ka ga waɗansu sun zamanto kan cewa mabiya ga wannan bata, duk da yake Dujjal ba Dujjal mutum ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, mutum ne wanda zai zo ya da'awar annabci, sannan ya zo ya da'awar allanta, kuma ya samu mabiya akan wannan. Saboda haka mutane yara su kula da shiga cikin irin waɗannan wurare. Maganin abubuwan da ake samu na guba, maganin su shine ilimi. Kuma idan ba wajen karatuttukan ba, ina zai sami ilimi? Kuma sannan wani extremism, me ake nufi da extremism? Wato shine wannan abubuwan da mutane suna ɗaukan kalmomi da suka ji wanda Allah Ta'ala ya ambata mana a cikin Al-Qur'ani, shayatinul jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Shaytanin mutane, aljanu da mutane, sashin suna wahayin ga sashi da maganganu waɗanda suke na ƙawa domin rudi. Wato kyawawan maganganu, kyawawan kalmomi, su ce mu ne waɗanda suke madaidaita, mu ne muke moderate, mu ba extremist bane, ko kuma waɗannan liberals ne, waɗannan conservative ne, wannan fundamentalist ne, wannan fanatic ne. Ga sunan kalmomi waɗanda suke sun yi amfani da su wajen sifanta mutane a bisa nasu fahimtar, suke so su ɗauko su kawo a cikin fahimtar musulunci. Za ka ji har suna cewa Malik conservative ne, mun fi son liberal irin Ibn Hazm. Haji, yaushe ma lokacin da Malik ya rayuwarsa, yaushe ma aka san conservatism? Yaushe aka fara ita kanta conservatism, yaushe ta shiga cikin wato falsafar kasashen Turai? A bayan enlightenment ne, yaushe aka yi enlightenment? Shekara 200 da suka wuce. Malik ya rayu shekara 1200 da suka wuce. Amma sai kai amfani da wani abu wanda yake kwanan nan ya zo, ka ce za ka sifanta wanda shi kafin ma fikirar da idiyar ta zo ya riga ya gama rayuwarsa. Kamar jiya ne wata 'yar jarida take tambaya ta akan irin wannan, na ce kada ki amfani da waɗannan kalmomi, don mu addinin musulunci ba za mu iya sifanta shi da waɗannan kalmomi ba. Don addinin musulunci ya kasance yana nan tun kafin wannan fahimtar taku ta zo. Saboda haka ya riga fahimtar ku. Saboda haka idan kuka ce za ku fassara mu da fahimtar ku, ba za ku fahimce mu ba. Za ku tattara ma'anarmu ne a bisa ku, ya zamanto kan cewa za ku sanya ma kanku wani tabarau wanda ba zai nuna muku haƙiƙanin abu ba. Kamar mutumin da ya sa tabarau wanda yake mai jaja-jaja, in ya zo ya ce zai rinƙa ganin abubuwa, duk jaja-jaja zai rinƙa ganin su. To haka kuke so ku sanya naku tabarau sannan ku rinƙa kallon mu, don haka ba za ku fahimce mu ba. To waɗannan samari ya kamata su sani, sai sun san addini ne, sannan za su iya gane karkata da fata da ke cikin waɗannan. Saboda haka su daina ƙaurace ma wuraren karatu. Wuraren karatu ba zai koya musu a extremism ba. Duk wani kuna maganar waɗanda wato suka ɗauki ra'ayi mai zurfafawa har suka wuce iyaka, suka yi guluwi. In guluwi kuke nufi, wato wuce iyaka a cikin addini, guluwi, ma'anar guluwi yana cikin ma'anarsa tana cikin shari'a, tana cikin Alƙur'ani da Sunna. Ba za ka fahimci guluwi a haƙiƙaninsa ba sai ka koma Alƙur'ani da Sunna. Kuma babu wanda Alƙur'ani da Sunna ya koya masa guluwi. Al-Qur'ani da Sunna ba zai koya maka wuce iyaka ba. Saboda haka mu tsaya mu koma mu yi karatu, kuma mu kusanci majalisan ilimi, kuma duk wata shubha da ka je ka karanta a internet kada ka zauna da ita a cikin zuciyarka, ya zamanto sai dai kai ta ganin mutane da ita, ka zamanto shaitan kurma, ai shaitan beban shaitan wanda ya zamanto shaitani amma ya yi shiru da shaitancin nasa. Kada ka zamanto irin wannan, ka faɗa sai a gyara maka, a dawo da kai kan hanya, domin ita shubha maganin ta ilimi. saboda haka lallai kada ka duk wanda yake mugunta zato da addinin musulunci to wannan yana mugunta zato da Allah ne yana mugunta zato ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma ya kamata ka duba su waɗanda suke mugunta zato ga addinin musulunci da kuma ga musulunci su me suke da shi me suke da shi me abinda me hadarar Turai za ta kawo maka me suka kawo ma duniya me suka kawo ma duniya in banda lalacewa in banda halaka abin nan ya danganta da abin da idan suna nufin wanda suke cewa baruwan su da tariqa baruwan su da sunna wannan kuskure ne suke baruwan su da sunna idan suna nufin kungiya ne ce su ba sa wannan kungiyar ba sa wannan kungiyar to wannan kungiya daban ce ba ce kai kungiya ba kuma fahimtar wannan idan iyakar fahimtar ka kenan ga addini kuskuren fahimta ne ai manhaji ne ake fada ka ce kai baruwan ka da manhajin sunna wannan kuskure kai kada ka in ka fahimci cewa abinda ake nufi da sunna shine kungiya to kai kuskure abinda ake nufi da sunna shine fahimtar addinin musulunci a bisa asasin alqur'ani da sunna da fahimtar magabata na kware ko ka sanya ma kanka suna ko baka sanya ma kanka suna ba wannan fahimtar in kana kan wannan fahimtar kana kan ahlus sunna kana kan salafiyya ko ka sanya ma kanka suna ko baka sanya ma kanka suna ba shi yasa aka ruwaito daga cikin wani magabata daga Ibn Baffa wanda ya rubuta akan bayyana aqidan ahlus sunna yake cewa abinda zai nuna maka cewa tafarkin ahlus sunna shine shari'a shine zaka same su a bisa sabanin garuruwan da suke kaje wani a can karshen gabas din duniyar musulmi yake wani a can yamma yake wani a kudu yake wani a arewa yake da kuma sabanin lokacin su zaka samu wani dan karni na biyu ne wani dan karni na hudu wani dan karni na 14 wani dan karni na 14 amma magana su duk daya ce ba sa kafirta juna ba sa saba ma juna magana su duk daya ce kuma yanzu haka zaka gani ka dauki Malik kaga Malik a Madina ka dauki Abdullahi ibn al-Mubarak a Khurasan can kasar Rasha ka dauki Imam Ahmad a Baghdad ka tsallake ka dawo zuwa su imam ka dawo ka tsallake waɗannan ka taho ya zuwa ga irin su al-Imam Abu Awana al-Israyini wanda ya mutu bayan su da wajen shekara 100 shi ma kuma ka tsallake shi ka zo wajen su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bayan wajen shekara 100 bayan su da wajen shekara 400 kuma ka tsallake har ka zo zuwa cikin wannan karnin tunda irin su Muhammad ibn Abdul Wahhab irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh al-Albani irin malamai wanda suke a wannan zamanin sai ga duk magana su daya ce ba tare da kan cewa sun je sun zauna a gaban wannan ba ko sun je sun zauna a gaban wannan a'a sun dauki al-kitab wa sunna din nan ne al-qur'ani da hadisi suka dauka suka zamanto ga fahimtar da suka samu kuma suke akan ta kuma ko kai yanzu ka dauki al-qur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata na kwarai irin abinda suke faɗa haka kai ma zaka faɗa saboda haka ba kungiya bace da za a ce ababaka kati na member ko ana baka wani uniform da zaka sa ko wata kamara da zaka yi wanda zaka nuna ka a'a fahimta ce ta addini in kana kan wannan fahimtar shikenan amma kace kai ba ruwanka da wannan ka dauka addini kungiya ne ba kungiya bane saboda haka wannan shi ma kuskure ne da waɗansu suke yi Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta Allah ya sanya mu cikin jagorori ga masu tsoron Allah aya ta 44
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فعزن معزن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون.
الله يأتي ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار يان الجنة dan aljanna kuma sun kirawo yan wuta an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan suka ce da cewa mu haƙiƙa mun samu abinda ubangijin mu ya alƙawarta mana na sakamako haqqan gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan to ku kun samu abinda ubangijin ku yayi muku alƙawari na azaba kun same shi shi ma gaskiya qalu na'am suka ce mun same shi gaskiya فأذن مؤذن بينهم سيما كرائي يي كرا تكانونسو واتو ينا جيد دكا كنجيو ينبيو ألا عنات الله على الظالمين شيواتين ورأى الله تتبت أكن الظالمي الذين يصدون عن سبيل الله وأن الظالمي سوني وأن دفكي أوتي متاني دك حنير الله ويبغونها عوجا كما سنا نيمان كركتا أجكم وأن تفركين الله وهم بالآخرة كافرون كما سوف kafirai ne da ranar lahira wato bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana cewar alƙawarin da yayi da ƴan adam cewa zai aiko manzo ya zuwa gare su zai aiko manzanni kuma in ya aiko manzanni za su zamanto wato firqa biyu kungiya biyu wanda suka yi imani wanda suka zamanto suka yi taqwa suka yi salaha da kuma wanda suka yi suka ƙaryata suka yi girman kai Allah ya faɗi makomar kowanne wanda suka girman kai ga makomar su ba za a bude musu kofa ba za a bude musu kofofin sama ba ba za su shiga aljanna ba har abada wadanda ko suka yi imani suka yi aiki nagari za su shiga aljanna wanda ake gadar da su ita saboda aikin da suka kasance suna aikatawa na salaha to in sun shiga aljanna ɗan aljanna sun shiga ɗan wuta kuma sun shiga to akwai muhawara da take faruwa tsakanin su wanda muhawaran nan take nuna godiyar ɗan aljanna da murnar su da farin cikin su ga abinda ga wato ga matsayin da Allah ya ba su kuma take nuna wato bakin ciki da dana sani da wato bakin ciki da dana sani da kaito da ƴan wuta za su yi makansu shine Allah ta'ala ya ce ƴan aljanna za su kira ƴan wuta bayan sun shiga sun shi suna cikin matsayin suna cikin benayen su suna hangen ƴan wuta sai su ce musu shin sai su ce musu mu fa alƙawarin da Allah ya yi mana mun samu gaskiya ne ya yi mana alƙawarin aljanna in mun yi imani da shi mun bi shi kuma mun yi kuma gashi yanzu muna cikin ta ku kuma alƙawarin da Allah ya muku cewa idan ba ku bi shi ba zai muku azaba kun same shi gaskiya ne suka ce na'am gaskiya ne wannan shaidar ta su za ta amfane su itirafin da suke zai amfane su sai dai ya ƙara musu dana sani da kaito akan dana sanin da suke to shine kuma yayin da suka yi wannan sai mala'iku azana mu'adhdhin ba faɗi mai kiran ba ba faɗi wanda zai yi kiran ba amma masu makiraya sune mala'iku waɗanda yake suna cikin aljanna waɗansu kuma suna gadin wuta waɗansu kuma suna gadin aljanna waɗansu kuma suna kai komo a cikin aljanna da gaisuwar sallama sai yayi kira da cewa tsinuwar Allah ta tabbata akan azzalimai wato kenan ya sun tabbata a cikin nisantawa daga rahamar Allah da wannan wato magana waɗanda da wannan kira wanda aka yi wanda yake tabbatar da tabewar su ta har abada kuma waɗannan sune aka sifanta su da sifofi guda uku sifa ta farko as-saddu an sabilillah wato kawar da mutane daga hanyar Allah yana daga cikin kawar da mutane daga hanyar Allah irin waɗannan abubuwan da kuke karantawa a internet din nan da wanda kuma in sun karanta za su ce wa mutane kai yanzu zaka rinka zuwa wajen karatuttuka za a mai da kai extremist za a mai da kai fanatic to in mutum wanda suke irin wannan suna daga cikin sifar azzalimai kaga su ban ƴan wuta ne da haka kuke yi wannan waye bugunaha iwaja kuma suke son su nuna karkata a cikin hanyar Allah sune masu aibata musulunci ce a yo abinda ma yake nuna abinda yake ma ci baya wato a mayar da shi musulunci ya zama to karkatacce addini na kuma da yake ci baya ya hana mata ƴancin su kaga mace tana tafiya sai a cikin tanti wai hijabi shine tanti da irin waɗansu maganganu irin waɗannan na izgili da addini da nuna wato ɓaci wato da nuna ɓatanci ga addinin musulunci da abubuwa na shari'arsa da abubuwa na aƙidarsa wanda suke wato manyan shedanun gunaye su ne wanda za su je su karanta falsafa, su rinka amfani da ita domin suka ga aqidar musulunci da suka ga wato dokoki na addinin musulunci, bayan kuma duk abubuwa ne waɗanda suke na ƙarya, to abinda kafirai suke so kenan addinin musulunci ya zama to karkatacce, shine waye buguna ha iwaja. Sannan kuma su kafirta da su kuma suna kafirta da lahira, wannan shine sifofin su da Allah ta'ala ya ambata guda uku, to waɗannan shine ya tabbatar musu da la'ana. Dan haka wanda yake irin waɗannan tamkar ya dauki tafarkin da zai kai shi zuwa ga tsinuwar Allah ne. Abinda ake nufi da al-la'na shine al-ib'ad min rahmatillah, nisantawa daga rahamar Allah. Nisantawa daga rahamar Allah shine cewa a yanke kauna cewa wani tausayi wani sauki zai iya zuwa mutum. Wannan shine lokacin da mala'iku za su ce ma Allah ta'ala zai ce ma ƴan wuta yayin da duk suke ta maganganun su da neman su da neman da suke, Allah zai ce qala khsa'u fiha wa la tukallimu, ku shiru a cikin ta kada ku sake mun magana. Shikenan kuma babu sauran taraji, babu sauran kauna, babu sauran fata, babu sauran kuka, sai dai kawai su zauna cikin wato azaba da wato da hasara ta dindindin, wanda ba ta taba tsammanin rahama za ta zo. Shine wannan ita ce ainihin la'ana ta dindindin din da ba za su taba samun sauki ba daga halin da suke ciki. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Bainahuma hijab wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يسمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.
Allah ya ce wa bainahuma hijab, a tsakanin su akwai hijabi, akwai shamaki, akwai kata, wato akwai kariya da ta raba tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna, ta raba tsakanin aljanna da wuta. Wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, akan katangar a'raf, wato akan wannan kariya ta a'raf, sunanta kenan, asarin ma'anar a'raf shine wato zankwaye waɗanda suke madaukaka akan saman gini, akan saman garu wanda yake babba mai tsawo. To akan wannan ana kiran su al-a'raf, jam'un araf, akan su akwai waɗansu mutane ya'rifuna kullam bisimahum, suna sanin kowace jama'a da alamun su, suna sanin ƴan aljanna da ni'imar da ke tare da su. Wujuhun yawma idin nadira, suna sanin ƴan wuta da alamominsu. Wa wujuhun yawma idin basira, suna ganin su. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum, sai suka kirawo ƴan aljanna, su waɗannan mutane da suke kan a'raf, ba sa wuta ba sa aljanna, suna kan wannan garu wanda ya raba wannan wato garu wanda ya raba tsakanin aljanna da ƴan wuta. Sai suka kirawo ƴan aljanna, an salamun alaikum, cewa sallama, aminci ya tabbata a gare ku. Wato hatta waɗanda ba ƴan aljanna ba ma, in suka tashi gaisuwa da ƴan aljanna kamar gaisuwar da ƴan aljanna suke ma junansu ce, kamar gaisuwar da mala'iku suke ma ƴan aljanna ce, gaisuwar sallama. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un, su ashabul a'rafi ba su shiga aljanna ba, wa hum yatma'un, amma suna kwaɗayi, suna ƙauna cewa za su shiga. Wa idha sudifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, idan aka juyar da ganinsu ya zuwa ga jihar ƴan wuta, qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, sai su ce ya ubangijinmu kada ka sanya mu tare da mutane waɗanda suke azzalimai. Wannan ayar ta tabbatar da na farko akwai al-a'raf, wato shine katanga wadda ta sha makance tsakanin wuta da aljanna, yanda ƴan wuta ba za su shiga aljanna ba, ƴan aljanna kuma sun riga sun tsira ba za su dawo cikin wuta ba. Shine as-sur, bango wanda Allah ta'ala yake cewa za a faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qibalihi al-'adab, sai aka kafa garu tsakanin su, aka gina garu tsakanin su ƴan wuta da ƴan aljanna. Wannan garu yana da kofa, cikinsa rahama ne, wajensa kuwa daga bayansa azaba ce. Wato cikinsa shine aljanna, wajensa shine inda wuta take. sannan wannan ya tabbatar da akwai wannan garo kuma ya tabbatar da cewa akwai bai akwai waɗansu bayi waɗanda za su kasance akan al'ara waɗannan an ambace su da rijal amma la mafhuma lirijal babu mafhumi gare shi da mazaje ne da mata ana nufin mutane za su kasance akan al'ara waɗannan mutane abinda fatuwar sahabbai ta nuna su ne mutane waɗanda kyawawan ayyukansu suka yi daidai da munanan ayyukansu saboda haka kyawawan ayyuka suka hana su shiga cikin wuta munanan ayyuka suka hana su shiga aljanna sun yi daidai wa daida kuma wannan abu ne wanda yake zai iya faruwa amma idan da kyakkyawan aikin zai dara ko da kwayar zarra ne to sai ya shiga aljanna idan mummunan ya dara ko da kwayar zarra ne sai ya shiga wuta har tukuna idan wato kenan shafa'a ko rahama ta Allah da ya tiyata da gafararsa ba ta riske shi ba har sai an masa azaba gurgudan miyagun ayyukansa sannan sai ya shiga cikin aljanna to su ƴan al-A'raf da aka tsayar da su ne waɗanda suka zamanto wato ma'aunin kyakkyawan aiki da ma'aunin mummunan aiki suka yi daidai wa daida to su ne ake tsarewa a nan wajen ba a bar su sun shiga cikin azaba a wuta ba ba kuma a bar su sun shiga cikin aljanna ba suna nan har sai lokacin da Allah ta'ala tukuna zai hukunci a gare su a ya zuwa ga lokaci wanda shi jalla wa'ala shi ne ya sani sannan a shigar da su aljanna shi yasa aka ce lam yadkhuluha wa hum yatma'un ba su shiga aljanna ba amma suna kauna suna fata fatansu shi ne yasa za su shiga tunda Allah ta'ala ya ce ana inda zanni abdi ina cikin zatona da bawana yayin da kake kyakkyawan zato da Allah haka zaka same shi to suna kwadayi cewa Allah zai shigar da su aljanna Allah ko ba zai wato tozarta kyakkyawan zatonsu ba sabanin wanda yake guri wanda yake wanda kawai yake zaune yana cewa ai ba komai ai mu ne ƴan aljanna bayan kun bi aiki irin nasu ba wannan ba fama bane wannan gurur ne rubi ne yana rubin kansa sannan a kasancewar wato suna wannan kwadayin shine yake nuna kan cewa za su shiga aljanna fi akhir al-am a ƙarshen al'amari to sannan kuma idan aka juya fuskokin su suka kalli ƴan wuta da irin halin da suke ciki sai su nemi tsaron Allah suna roƙon Allah Allah kada ka sanya tare da mutane waɗanda suke azzalimai wanda yake shine tunda suna ganin ukubar da ake musu kamar yadda yake suna ganin irin ni'imar da ƴan aljanna suke a ciki waɗannan abubuwan da yazo kenan daga maganganun sahabbai akwai hadisai da aka ruwaito amma babu waɗanda suka inganta akan bayanin su waye ashabul a'raf babu hadisi marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma an ruwaito daga maganganun sahabbai an ruwaito daga Abdullah ibn Mas'ud daga Hudhayfah ibn al-Yaman daga Abdullah ibn Abbas an ruwaito daga sauran malaman tafsiri sabanin wannan na waɗansu maganganu wanda ba za mu ambace su ba saboda ba su da inganci kamar wannan kaulin musamman ganin kan cewa ga waɗanda suke a kai su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu daga cikin malamai suna ba ma tafsirin sahabi hukuncin al-marfu idan sahabi ya fassara aya ta alqur'ani za a ba mu wannan fassara ta sa tamkar wato hukuncin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ce saboda ganin kuma sanin da suka yi na kan cewa ba a fassara alqur'ani mutun ya fassara da ra'ayin kansa musamman abin da yake yana daga cikin gaibu kamar idan sahabi ne ya faɗi wani abu wanda yake ijtihadi ba zai iya shiga cikin sa ba kamar abu wanda yake daga cikin gaibu ko kamar abin da zai faru nan gaba ko abin da ya wuce ya faru ko kamar sakamakon ayyuka duk ijtihadi baya shiga cikin wannan to idan sahabi ya faɗa sai a ce wannan mawqufun lafzan marfu'un hukman lafazin mawqufi ne maganar sahabi ce amma hukuncin maganar hukuncin an ɗaukaka ta ga manzon Allah sallallahu wasallamu alaihi to malamai sun yi sabani dangane da tafsirin sahabi shin yana daga cikin hukumul marfu ko baya daga cikin hukumul marfu to ya danganta da irin tafsirin idan tafsiri ne na abubuwa wanda suke daga cikin al-mughayyibat to wannan za a ɗauka yana daga cikin abinda ake bashi hukuncin marfu'i daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan tafsiri ne wanda yake fuska ce ta fahimta na iya shiga ba za a bashi hukuncin marfu' ba wallahu ta'ala a'lam na'am
qala ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أطلقوا أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
الله يأتي ونادى أصحاب الأعراف رجالا وأنت سكي كم أعرافه suka kirawo waɗansu mutane ya'rifunahum bisimahum da suke sanin su da alamomin su qalu ma aghna ankum jam'ukum sai suka ce musu wato taronku bai wadatar da ku komai ba wama kuntum tastakbirun da girman kan da ku kasance kuna yi shi ma bai wadatar da ku komai ba a haula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma shin waɗannan sune waɗanda kuka rinka rantsewa cewa Allah ba zai riske su da rahama ba Allah ba zai ji kansu ba udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun to sai a ce musu ku shiga aljanna babu tsoro a gare ku ya ku waɗanda wato kafirai suka raina su suka dauka su ba a koman komai bane ku shiga aljannatu la khawfun alaykum babu tsoro a gare ku wala antum tahzanun babu kuna yin bakin ciki wannan wata muhawara ce kuma wanda take faruwa tsakanin yan a'rafu da yan wuta yan a'rafu yayin da suka ga yan wuta suka roki Allah Allah kada ka hada mu tare da azzalumai to da kuma suka kalle su sai suka ga waɗansu mutane da sun san su da alamomin su suna sanin su da alamomin su a duniya kan cewa sune waɗanda yake ake aibata su yan wuta suke cewa yanzu waɗannan sune Allah ya ji kansu sune za a ce Allah ya shirye su sune za a ce Allah ya ba su aljanna ai idan ma da abun nasa da abun arziki ne yanda Allah ya ba mu dukiya da matsayi a duniya da su ma da abun arziki ne yanda Allah ya ba mu arziki a duniya da matsayi da wannan shiriyar shiriya ce da matsayi ce da mu ma mu zai na farko wanda zamu bi amma ta yaya akai ya zamanto waɗanda suke bi sune waɗanda suke koma bayan mu waɗanda suke ba a koman komai ba waɗanda suke Allah bai ba su matsayi ba wato tunda suna ganin waɗanda suke talakawa a duniya tunda Allah bai ba su matsayi na duniya ba dan haka ba za su samu matsayi na lahira ba to sai yan a'rab su gansu su ce yanzu waɗannan sune suke wato sai su ga waɗannan mutane waɗanda suke masu girman kai din suna cikin wuta waɗanda suke irin wannan maganar irin waɗanda suka zo suka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mana majalisi daban wanda mu ba zai yi ba mu zo majalisin ka tare da waɗanda suke wato a bayin mu kanana hadiman mu talakawa wanda ba daidai suke da matsayin mu ba a cikin al'umma sannan ka ce mu zauna ka fada da su gwiwa na gugun gwiwa wai dan mun zo zamu ji karatun ka in kana so har mu ji karatun ka mu ka ware mana majalisi shi ma ka ware musu majalisi to sai yan arab da irin waɗannan manya-manyan mutanen da suka kasance masu girman kai su gansu a cikin wuta shi a ina taron naku da suke cewa am yaquluna nahnu jami'un muntasif ku ne kuke cewa mu taro ne wanda yake za mu samu nasara Allah yake sai huzamul jam'u wa yawalluna dubur to yan arab sai ce ina taron naku da kuke cewa mu saboda taron mu da karfin mu da yawan mu ba za a ci ba za a ci galaba akan mu ba wama kuntum tastakbirun ina girman kan da kuke yi sannan sai su ce a haula'il ladina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahma sai su nuna musu waɗannan du'afa'ul mu'minin raunana daga cikin mu'minai waɗanda yake su sun shiga cikin aljanna kace waɗannan ne kuke cewa Allah ba zai ji kansu ba waɗannan ne kuke cewa idan da abinda suke akai na shari'a rahama ce da ku da kuke wato da su da suke akan girma na duniya da su suka fi cancanta da ita kun ce kun haramta rahamar Allah a gare su to ga sunan ku kuna cikin azaba ga su kuma suna cikin aljanna gashi mala'iku sun ce musu udkhulul jannata ku shiga cikin aljanna babu tsoro a gare ku ba za ku yi bakin ciki ba waɗansu malamai sun fassara wannan udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tahzanun cewa wannan shine ƙarshen muhawarar da zai faru tsakanin yan al-a'raf da yan wuta bayan sun yi wannan muhawarar a lokacin nan bayan sun gama wannan muhawarar sun cusa musu bakin ciki sai mala'iku sai kuma su ce musu to udkhulul jannata ya ku ashabul a'raf yanzu ku shiga aljanna sai a shigar da su cikin aljanna, wato sun dada ƙara ma bayan sun yi wannan alƙalanci, sun dada ƙara ma wato ɗan wuta bakin ciki akan bakin cikin su, tunda kaga ya rifunahum bisimahum, sun san su da alamun su, wato tamkar sun san su ne ma tun anan duniya. Wannan ba mallam wani bane, wannan ba wani bane, wannan ba shine mai cewa kaza din nan ba, sun san juna, shine ma'anar al-sima wato al-alama, sun san su da alamomin su. Daga nan ne aka samu al-ism, saboda suna alama ne ga dukkan wanda aka bashi suna. To sun san su, saboda haka bayan sun yi musu wannan shaidar, sai kuma mala'iku su ce musu to ku shiga cikin aljanna. Wannan muhawara tsakanin ƴan a'raf da ƴan wuta ta ƙare kenan. To
nada ashabun nani ashabal jannati an afidu alaina min al-ma'i aw mimma razaqakumullah. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
الله يأتي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة يوتا تنكرا إن الجنة أن أفيضوا علينا من الماء دتشوا ككرا رومنا دغتشكين روا أو مما رزقكم الله هو دغ أبند الله يأذر تاكو دشي. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين سي سوكا تي الله يا حرم تاسو دا روان الجنة دا أذكين الجنة الله يا حرم تاسو أكن كافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا سوني وان دا سكر كي الدين سو ورقي دواسا وغرتهم الحياة الدنيا كما رأيوا الدنيا ترو تيسو فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فأونا الرانا منا من تاسو kamar yanda suka manta ranar haduwarmu haduwa da mu a wannan rana. Wama kanu bi ayatina yajhadun, da kuma abinda suka kasance suna yi na musu da ayoyinmu. Wannan ita ce muhawara tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna. Ƴan aljanna sun yi muhawara da ƴan wuta. Ku lura yanda Allah ta'ala ya kawo wannan muhawara da sigar madi. Ƴan wuta sun ce ma ƴan aljanna kamar har sun riga sun shiga wutar, yanzu ma har an riga an yi ana bamu labarin ne cewa an yi, bayan abu ne wanda zai afku. Me yasa? Saboda Allah ta'ala abinda yake al-mustaqbal a wajen Allah kamar abu ne wanda yake madi, kamar ya riga an yi shi, ya riga ya wuce. Shi yasa mu ne muke da gajan hakuri, amma wajen Allah, Allah madaukakin sarki, saboda cikakken iliminsa da cikakken saninsa, ya zamanto mai hakuri, baya gaggawa, saboda ya san zai zo ya afku tamkar yanda kana ganinsa. Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba, suna ganinsa manisanci amma muna ganinsa kusa, saboda cikar iliminsa jalla wa ala. Saboda haka Allah ya bamu labarin da wato cewa kamar ma ya riga ya faru. To haka kamar yanda ƴan aljanna suke muhawara da ƴan wuta, suna faɗa ƴan wuta ma suna faɗa, to ƴan wuta su ma za su zo su yi muhawara da ƴan aljanna, su leko suna ganinsu a cikin benaye, su ce an afidu alaina min alma, ku dan kwararo mana daga cikin ruwa, aw mimma razaqakumullah, ko daga abinda Allah ya azurta ku da shi. Sai ƴan aljanna su ce musu Allah ya haramta waɗannan ga ƴan wuta, Allah ya haramta waɗannan ga kafirai. Shi yasa kun ga Allah ta'ala yake cewa dangane da zinatul hayatid dunya, abinda Allah ya bayar a nan duniya na ado da arziki, yace kul hiya lil ladina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawm al qiyama, rana al qiyama gare su su kadai haramun ne ga kafirai, ba za su samu ba. Sun so mu ambatan ruwa saboda muhimmancinsa ga rayuwa hatta a nan duniya ma. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu sadaqati taqiyul ma, sadaka da tafi kowace falala ita ce shayar da ruwa. Dan haka in kana da kuɗi kana so kai sadaqatun jariya, je kai rijiyar burzafi, je kai rijiyar burzafi. Kuna nan na baku labarin gari na wajen mutum 80,000 da ba su da rijiya, sai rijiyar wani kuturu da yake zuwa Lagos yana bara, ya zo yayi ta 15,000 da na wannan a nan gidan kuturan ake zuwa ana ɗebo ruwan masallaci da ruwan makarantar primary da ruwan duk inda ake girki. Rijiya ce da yayi ta 15,000 ta guga. saboda haka din dai kana son kai sadaka, sadaka da tafi kowace ita ce saqiyul ma, shayar da ruwa. Saboda gashi ɗan wuta ba abinda suke nema, na farko abinda suka nema tukuna shine afidu alaina minal ma, ku bamu daga cikin ruwa, to hatta ruwan ma Allah ya ce haramun ne a gare su. Su wane ne waɗannan kafirai wanda Allah ya haramta musu wannan arziki na aljanna? Su ne wanda suka rike addinin su ya zamanto wargi da wasa. Mun fassara wannan kan cewa wargi dukkan abinda yake kake yake dauke maka hankali daga yake dauke maka hankali wanda bashi da wani amfani, la a hankali wala a duniyar, kamar dara, kamar ludo, kamar karta, wannan duk yana daga cikin Allahu, bashi da wani amfani. Al-la'ib kuwa shine wanda kake yi din abu wanda yake bashi da wata ma'ana, wanda yaro yake yin sa koda bai zamanto yana dauke maka hankali ba, koda bai zamanto kancewa wanda yake zai baka tasliya bane, ya baka wato nutsuwa, ya zamanto kancewa ka kashe lokacinka, ya mantar da kai da damuwarka da sauransu, wannan shine ake ce ma al-la'ib, kamar wasanni, kamar wasannin yara. To sun dauki addinin su shine wannan, wato babu abinda suke a cikin addinin su illa wannan. Daya fassara kuma shine suka mayar da addini, addinin Allah suka mayar da shi wargi da wasa. Duk wani abu na addini za su yi masa ba'a, za su yi masa wasa da shi, za su yi wasa da shi. Akwai ba'ar da suke ma sallah, akwai ba'ar da suke ma imani, akwai ba'ar da suke ma sunna, akwai ba'ar da suke sanya kaya irin na musulunci, in na mace ce a ce kanti, idan na namiji ne ya dauke kafar wandansa bai zamanto yana isbali ba, a ce abin nan bai ba ma tela isassun kuɗi ba, shi yasa tela ya cinye yadin, da dai duk maganganun irin waɗannan. To sun mai da addini abun wargi da wasa. To a ranar alkiyama su ne wa'anda Allah yake haramta musu wato daga arzikin aljanna. Kuma rayuwar duniya ta ruɗe su, suka ɗauka duniya ce kawai, ba sa tunanin lahira, ba sa imani da ita, ba sa tunanin cewar wannan rayuwa za ta ƙare, saboda haka in mulki ne suna ganin na dindindin, in dukiya ce suna ganin ta dindindin. Yayin da suke mulki, wani ashirarancin da ba sa yi sai su ƙirƙiro shi. Yayin da suka samu dukiya, wani saban da ba sa yi sai su kawo wani sabon sabo. Su ne wanda rayuwar duniya ta ruɗe su. To Allah ta'ala yake wannan rana za mu manta su. Me Allah ba ya mantuwa, amma wannan babil muqabala ne. Kamar yanda anan duniya suka manta da haduwa da Allah, shi kuma Allah madaukakin sarki sai ya bar su a cikin azaba irin mu'amalar wanda ya manta da su gabaki daya. Wa illa babu ba'a sifanta Allah da mantuwa. Dukkan sifa ta Allah da ta zo a babul muqabala, kamar wannan nasullaha fa nafiyahum, sun manta da Allah, Allah ya manta da su. Ko kuma wa makaru wa makara Allah, sun yi makirci, Allah ya makirci. Ba a sifanta Allah da wannan sifar, ba a cewa Allah mai makirci ne, sai dai a ce Allah khairul makiri. Wannan za a iya faɗan wannan, amma ba za ka ce Allah mai makirci ba, ko ka ce Allah mai mantuwa. Saboda sifa ce da Allah ya ambace ta ta babin muqabala, wato kamar yanda suke yi, to shi ma Allah madaukakin sarki zai musu sakamako irin sakamakon da ya dace da aikinsu. Sun manta da Allah, bari ya musu sakamako na wato ya musu mu'amalar wanda ya manta da su. Shine sikira, su gama sikiran ba za a amsa musu ba. Sannan da kuma bayan mantawar da suka yi da Allah, kuma sun kasance suna musu da ayoyin Allah. A cikin wannan kun ga ayar ta farko da wanada ashabul jannati ashaban nar, akwai ka'ida da take nuna cewa a cikin ka'idar da malamai suke yawan ambatanta, cewa al-ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab, idan lafazi ya zo a cikin alkur'ani ba sai lalle in ya zo a inda ya dace da sababin sa zaka iya amfani da shi ba, abinda lafazin ya kunsa zaka iya amfani da shi. Kaga wannan zahirin lafazin abu ne wanda zai faru tsakanin yan wuta da yan aljanna, ko amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan lafazin a cikin tsakanin rigimarsa da yake a cikin yayi amfani da wannan lafazin a matsayin shi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai sune yan aljanna. Su kuma katla Badr, wanda aka kashe su a yakin Badr, aka jefa su a cikin rijiya, sune ashabun nar. Yazo ya tsaya akan rijiyar, yace ya kira sunan su, yace ya Shaybata bin Rabi'a, ya Utbata bin Rabi'a, ya Aba Jahal, ya Umayyata bin Khalaf, ya kira su gabaki daya, musamman su bakwai nan, wanda Allah ta'ala yace inna kafainakal mustahzi'in, mu min isar maka da waɗanda suke ibli da kai. Sune wanda da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujada, suka je suka ce ai an yanka wani raguni a gidan suwani, ku je ku dauko mayankar, ku je ku dauko mahaifar da tumbun, sai yayi sujada, ku je ku dora masa. Suka dora ma Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fatima tazo tana kuka, ta tura wannan abin daga kansu sannan ya dago sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma alayka bi utbatan rabi'a Allahumma alayka bi shaybati ya ambace su su bakwai yace Allah na hada ka da su duk su bakwai din nan sai da aka jefa su cikin qalib badr annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan su yace hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu alƙawarin da ubangijin ku yayi muku na azaba gaskiya fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan domin ni na samu abinda ubangiji na yi min alƙawari gaskiya kaga sai ya amfani da wannan lafazin wanda yake nuna kan cewa ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab ba sai kawai ƴan aljanna ne za su faɗa ba hatta abinda yake faruwa tsakanin mu'minai da kafirai yayin da aya ta bayyana kamar yadda ta bayyana lokacin yaƙin badr alƙawarin Allah ya cika alƙawarin Allah ya yi gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da wannan na farko dan ya tunatar da sahabbai da suke jin sa a wannan lokaci na biyu dan kuma ya zamanto ƙarin bakin ciki da wato a wailu akan su kafirai domin har Umar yana cewa ya rasulullah tukallimu nasa wa kad jifu kana yi mu mutane magana bayan sun zamanto sandararru mushe yace ma antum bima bi asma'a mimma aqulu lahum al'an ku ba ku fi su jin abinda nake gaya musu ba a yanzu suna ji kenan to me fa'idar jin su dan ya zamanto ƙarin bakin ciki akan bakin cikin su na'am
walaqad innahum بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قبل قد جاءت رسل واستناد الحق قد جاءت رسل واستناد الحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
sai Allah ta'ala ya bada labarin halin da su waɗannan kafirai suke bayan ya sifanta dalilin haramta musu shiga samun arziki daga cikin arzikin aljanna shine sun manta da saduwa da Allah kuma sun kasance masu musu da ayoyin Allah sai Allah ya ce walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilm kuma fa haqiqa mun riga mun zo musu da littafi wanda muka bayyana shi ala ilmi a bisa sani hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun amma wannan littafin shiriya ne da kuma rahama ga mutane waɗanda suke imani hal yanzuruna illa ta'wila to suna sauraron fassarar abu wato tabbatar abubuwan da littafin ya faɗa cewa za su zo suna sauraron faruwar su din ne yauma ya'ti ta'wiluhu ranar da tawilin zai zo shine fassarar da kuma tabbacin fassarar abinda alqur'ani ya faɗa yayi ranar da wannan yake zuwa yaqulu alladina nasuhu min qabl waɗanda suka manta da alqur'ani suka manta da ayoyin Allah a da za su ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq haƙiƙa manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya fa hallana min shufa'a to muna da masu ceto fa yashfa'u lana su zo su yi mana ceto a gare mu aw nuraddu fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal ko ku za a iya mayar da mu ne fa na'mala ghayra alladhi kunna na'mal sai mu yi aiki irin sa ba irin aikin da muka kasance muna aikatawa ba kad khasiru anfusahum sai Allah ya bayanu bayan sun yi wannan maganar sai Allah yake mana iltifati ya gaya mana cewa ga halin waɗannan fa sun riga sun tabar da kawukansu sun yi asarar kawukansu wadalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkirar sa na ƙarya ga Allah ya bace a gare su wato Allah madaukakin sarki yayin da yace sun ya an haramta musu arzikin aljanna saboda suna musu da ayoyin Allah musun da suke da ayoyin Allah ba su da haƙƙin su musu da ayoyin Allah saboda me saboda Allah ya aiko da littafi walaqad ji'nahum bikitabi mun zo musu da littafi kuma littafin nan ba littafi ne wanda ba sa fahimta ba fassallahu ala ilm mun bayyana shi a bisa ilimi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq, zamu nuna musu ayoyinmu a cikin sassa da kuma a cikin kawukansu sai ya bayyana gare su cewa gaskiya ne. Shi yasa kaga duk waɗanda suka ji alqur'ani wanda aka karanta musu shi suna ce da suna cewa ba wai muna kin bin sa bane saboda wai ko dan bamu san cewa ba gaskiya bane, a gaskiya ne. Kuma kamar yadda Allah ta'ala yake cewa innahum la yukadibuna walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, ba ta kareta kai ya rasulullah, sai dai azzalimai suna musu ne da ayoyin Allah, wato ba su da haƙƙin su musu saboda Allah ya zo da bayani ya yanke hanzari. Wannan shine bayanin yanke hanzarin da Allah ya yi wa mushrikai, sannan kuma ya ambaci da yake makami ne da ya dace Allah ya wajen bayyana wannan littafin, duk da yake su ba amfanan su zai yi ba, amma zai amfani mu'minai. Sai Allah ya karrara wannan cewa shi wannan littafi ya zo ne halin kasancewar sa shari'a, ya zo ne halin kasancewar sa shari'a. Alqur'ani ba ya zo bane dan kawai a yi magani da shi, duk da yake akwai magani a cikin sa, ba ya zo bane dan a ji labarai dake cikin sa, duk da akwai labarai a cikin sa, ahsanul qasas suna cikin alqur'ani. Alqur'ani ya zo ne dan shari'a wa rahma, dan kuma rahama, jin kai ga mutane waɗanda suke masu imani, wato ma'ana waɗanda ba masu imani ba alqur'ani bai zamanto shari'a a gare su ba, bai zamanto rahama a gare su ba, domin zai zamanto ƙarin halaka. Koyaushe aya alqur'ani, koyaushe suka ji alqur'ani sai su ji kunci, sai su ji sai ya ƙara musu wato dauda a cikin daudar su, Allah ya kiyaye mu. To sannan Allah ta'ala yayi tahdidi, to bayan alqur'ani bayanin sa ya zo ga kuma sifar sa, to me suke jira? Suna jiran tawilin sa ne. Wannan ɗaya daga cikin ma'anonin ta'wil shine ma ya'ulu ilayhi al-amr, abinda al'amari zai kai ya zuwa ga ƙarshen sa, shine fassara wato tabbacin abinda yake faɗa. Kamar alqur'ani ya ce sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, za a rusa wannan taron nasu na kafirai, kuma za su juya baya suna guduwa. To suna jiran sai wannan ranar ta zo ne sannan za su yi imani. Kuma alqur'ani yayi batun sa'ar alqiyama, yayi batun saukar mala'iku lokacin mutuwa, yayin da za su rinka mika hannayen su suna cewa ku fito da kawukanku. Duk to abinda me suke jira, duk wannan suke jira. To yauma ya'ti ta'wiluhu, ran da ta'wilin alqur'ani zai zo, to a ran nan imani ba zai yi amfani ba. Ran da duk ta'wil abinda Allah ta'ala yake cewa zai faru a cikin qur'ani na aya za ta zo, kamar sa'ar alqiyama, kamar ayoyi da suke gabanin sa'ar alqiyama, wanda lokacin da idan suka zo daga cikin manya-manyan sa'o'i, manya-manyan alamomi, shikenan an yanke wa mutum hanzari, ko yayi imani imani ba zai amfane shi ba. Shine Allah ta'ala yake cewa ranar da tawilin sa zai zo, to waɗanda suka bar alqur'ani suka manta shi, ba su yi aiki da shi ba, ba su yi imani da shi ba, a lokacin nan za su yi shaida akan kawukansu kan gaskiyar abin da manzanni suka zo da shi. Kuma wanda yake nuna kan cewa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa gabaki ɗaya addinin su guda ɗaya ne, kaga sai suka ce qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiya. Domin za su ga a lokacin nan za su yi da cewa ai ba kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kawai manzon Allah ba, duk sauran manzannin ma haka suke, sun zo da gaskiya domin sun ga mala'iku a wannan lokaci. To sannan za su nemi ceto, a lokacin da ceto ba zai amfane su ba. Wannan shine ceton da zai zamanto baya amfani saboda ceto ne wanda bai sami izinin Allah ba, ko kuma su nemi a dawo da su rayuwar duniya, kamar yadda ayoyi da dama suka nuna haka, wanda waɗansu su mun karanta su a cikin suratul an'am. Allah ta'ala ya yi hukunci akan cewa waɗannan sun tabar da kawukansu, kamar yadda muka ambata rayuwar mutum ita ce ra'asul mal ɗinsa, ita ce jarinsa. Yayin da mutum ya zamanto kan cewa ya shiga wuta, ya yi asarar rayuwarsa domin ya rasa ra'asul mal ɗinsa gabaki ɗaya, zuwansa duniya bai masa amfani ba. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun, kuma a lokacin nan abinda suka kasance suna kirama Allah na ƙarya, suna cewa waɗannan gumakan namu su ne shufa'u, su ne za su ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa, za su kusantar da mu zuwa ga Allah ne. A lokacin za su bace musu, dan za su kirawo su ba za su amsa musu ba. Wa ra'u al'azab law annahum kanu yahtadun, ina ma da a ce sun shirya.
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
Allah ya ce, inna rabbakumullah, lallai Ubangijinku shi ne Allah. Wato wannan Allah sananne ne a wajensu, kuma Rabbu ma sananne ne. Wato Ubangijinku shi ne wannan Allah, ba wani ba. Kamar mutum ne ya san yana da ɗan uwa, ya san yana da ɗan uwa, sai kamar yanda ya faru da Annabi Yusuf da ɗan uwansa, qala inni ana akhuka, ni ne ɗan uwan naka, wanda dama ka sani. To haka ne, wannan shine wannan uslubi. Ubangijinku shine dai Allah wanda kun san shi, ba wani ba. Saboda haka shi yasa aka yi ta'arifin dukkan juz'an jumlar. Rabbu rabbukum ma'rifa ne, Allah shi ma ma'rifa ne. Wato ubangijinku shine Allah, ba wani ba. Allazi khalaqa as-samawati wal ard, kuma Allah shi sai Allah ya so bayyana sifofin sa. Shine wanda ya halicci samai da ƙasa fi sittati ayyamin, a cikin kwanaki guda 6. Thumma stawa ala al-arsh, sannan ya daidaita a saman al-arsh. Yughshil layla an-nahara yatlubuhu hasita, yana rufe dare da rana, yana rufe wuni da dare. Yatlubuhu hasita, yana neman sa cikin gaggawa. Daga daren ya fita sai daga rana ta fita sai dare ya shigo. Wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu musakhkharatin bi-amri, kuma ya halici rana da wata da tauraro da taurari. Musakharatin bi amrihi, halin kasancewarsa horarru ne da umarnin Allah. Ala lahul khalqu wal amr, ku tattara hankalinku guji. Halitta da umarnin halitta da lamarin halitta gabaki ɗaya nasa ne shi kadai. Tabarakallahu rabbul alamin, albarkar Allah ta bayyana ubangijin talibai. Wato Allah madaukakin sarki duk ya kaddamar da abinda yake faruwa na adawar mutum da shaytan, da kuma kokarin shaytan ya fitar da shi ya zuwa ga ya sanya shi akan hanyar shirka. To nan sai Allah madaukakin sarki ya zo ya shimfida da hanyar tauhidi, sanin Allah, sannan ya biyar da shi baya da kuma kissoshin al'umomi dangane da alaka su da tauhidi. Shine aka kawo kowanne daga cikin annabawa, sai an ce an ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu, duk dai tauhidi ake fara fada, sannan a fadi kuma wani abu bayan tauhidi. To aka yi shimfida da shi wajen bayanin wane ne Allah. Allah ta'ala ya ce ubangijinku ar-rabbu, shine wanda yake mahalicci kuma mai kula da halittarsa. Saboda haka shi yasa zaka ga dukkan ayoyi addu'o'i ake cewa rabb rabb rabb, ubangijina. Saboda a cikin ta'abiri da ar-rabbu akwai nuni na hanana, akwai nuni na wato rahama. Saboda sifar wanda aka sifanta shi da rububiyya shine kula da wanda yake shine al-marbub, wanda yake shine ya zamanto wato shine halittar tasa. To haka Allah ta'ala yake yana kulawa da hatta shakar iskar mu, ya zamanto ba sai ka biya ba za ka shaki iska, za ka yi fitsari ba sai ka je ka biya ba, ka duba ka ga abin da yake faruwa da wanda ake musu dialysis, wanda za a rinka daukar su ana kai su asibiti, irin mashin din da ake sa su akai dan kawai su samu su yi fitsari, a tace kodar su, kai kake yin wannan ba tare da ka biya ko kabo ba, kudin da ake kashewa Allah ne kadai ya sani, kai dai Allah ya baka. To wannan shine ar-rabb, bai kula da kai, ya kula da kai. Wa atakum min kulli ma sa'altum, ya baku daga dukkan abin da kuke roƙon sa. To wane, ba wani bane illa Allah din, wanda kuka san shi da sunansa, wanda babu wani halta alamu lahu saniya, ka san wani mai wannan sunan in ba shi ba. To shine ubangijinku, kuma sai ya sifanta kansa ya ambaci sifofinsa, shine halittar samai da ƙasa, wannan saman da kuke gani da girmanta da kyan halittarta da hikimar da ke ciki da ilimin da ke ciki da kudrar da ke ciki. To duk nasa ne shine, kuma yayi halittar nan fi sittati ayyamin, a cikin kwana 6. Ambatan cewa yayi halitta cikin kwana 6 abu ne wanda yake sananne wajen Larabawa, dan suna ji daga wajen ahlul kitab, kuma dan a nuna kan cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ba wani sabon abu bane, abu ne wanda yake ilimul awwali ne ya tabbatar da shi. Menene waɗannan kwanakin? Allah ne kadai ya san menene iqdarun su, tunda a lokacin ba halicci rana ba, balantana mu san iqdarin yau, tunda rana ita ce take kaddara mana iqdarin rana, wuni daga fitowar rana zuwa faduwarta. To lokacin ba halicci ranar ba ma, amma Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan tunda ya ce shi wa inna yawman indahu ka alf sanatin mimma ta'udu, rana a wajensa kamar shekara 1000 ce a wajen kirgarku. Saboda haka Allah ne kadai ya san miqdarin kwanakin, kuma me yasa Allah yayi wannan? Dan ya nuna mana hikimarsa, dan ya nuna mana kan cewa abu ne wanda aka yi shi da ilimi da gwaninta da kudura na farko dai ta nuna iyawa domin wanda yake zai iya yin wannan dan yayi kwana dan yayi kwanaki wajen yi ya nuna kan cewa fatta ma zai iya yi amma Allah ta'ala yayi cikin kwanaki dan ya nuna kan cewar idan zakai abu ka rinka yin sa bit tadarruj a hankali mataki mataki ko zaka yin sa lokaci daya saboda wannan yafi ishkam yafi nuna gwaninta yafi nuna kan cewa kai abinka da ilimi da hikima kuma sannan Allah ta'ala yace thumma stawa 'alal arsh sannan ya daidaita akan al'arshi al-istiwa yana daga cikin sifofi na af'alullahi ta'ala fi'ilin Allah kama sifa ce daga cikin sifofinsa ko bace kama da bace kama da bai kama da fi'ilin wani ba aikin Allah wannan yana daya daga cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da wannan sifa ta Allah ta cewa Allah madaukakin sarki ya tabbata a saman al'arshi kuma abinda ake nufi da istiwa'i dinnan shine Allah yana saman al'arshi amma ya sifantu da wannan sifa Allah ne kadai ya sani dan ba za ka iya fahimtar sifar Allah ba Sufyan ibn Uyayna ɗaya daga cikin malaman Makka yace wata rana wajen Malik sai wani mutum yazo yace masa ya Aba Abdullah Ar-Rahmanu 'alal arshi stawa kaifa stawa Allah Ar-Rahmanu ya istiwa'i a saman al'arshi ya yayi istiwa'i Malik sai sunkuyi da kansa sai da yayi gumi taji masa na Allah sai da yayi gumi dan bai taba jin an zo masa da irin wannan ba yace al-istiwa'u ma'lum istiwa'i sananne ne shine abin da yake saman wani abu domin al-istiwa abin da yake nuni kenan al-ijla' wal irtifa yace istiwa'i sananne ne wal kayf majhul yaya Allah yayi wannan majhul ba za mu iya sani ba wal imanu bihi wajib imani da shi kuma wajibi ne was'alu anhu bid'a tambaya akan kayf din nan yaya bid'a ne kace yaya sifar Allah take bid'a ne wannan tambayar wa araka rajul su'in akhrijuhu kuma kai ba mutumin kirki bane ku kore shi yasa aka fitar da shi ka san Malik baya wasa a majalisin sa sai ka ce sarki ne bayan ba wata sarauta gare shi ba izzu abin nan kamar yadda Ibn Abdul Bar yake faɗa wato izza ce ta ilimi da kuma sultani na takwa saboda haka duk wanda ya zo majalisin sa dole ya ladabi in ma bai kula yadda ake yi ba idan ya zama ba irin yadda aka saba zama ba sai a kore shi to wannan ya nuna mana abinda wannan magana ta Malik kuma sai ta dace da abinda sahabbai ma suka faɗa an rawaito irin wannan magana daga Ummu Salama to wannan shine fahimtar sahabbai dan haka ba a samu wanda daga cikin magabata yana tawilin istiwa'i ba yace ba Allah ba ma'ana yace ma'anar istiwa'i shine cewa Allah yayi wato mulkin sa yayi rinjaye akan al'arshi da ba wanda yake gogayya da Allah akan mulkin sa ballantana yayi rinjaye ya zamanto yafi wani har mulkin ya zamanto nasa ba kokawa ba fada Allah ya bai kwato mulkin daga wajen wani ballantana a ce Allah yayi istila'i wannan yana daga cikin shi yasa ba mu samu wanda daga cikin magabata yayi tawilin istiwa'i ba ko wata sifa daga cikin sifofin Allah domin ba za ka yi tawili ba sai ka yi takayyufi sai ka yi tashbihi sai ka kamanta sifar Allah din da wani sannan sai ka ce a to ba wannan wanin bane to duk abin da ya zo maka a cikin zuciyarka na cewa ga sifar Allah ka ce ba wannan bane laysa kamithlihi shay babu abin da ya kama da Allah a sifarsa wala a cikin zatinsa ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar maka kansa sai ka zauna lafiya amma duk inda Allah ya faɗi istiwa'i zaka ga kuma yana biyar da shi da cewa al'amari nasa ne yudabbirul amr haka Allah ta'ala yace a cikin suratul ra'd haka yace a cikin suratul sajda gashi kuma a nan wajen ya kawo yace alalahul amr wal alalahul khalq wal amr dan ya nuna kan cewa al'amarin mulki wato ya Allah ya istiwa'i akan al'arshi wanda yake al'arshi shine mafi girman halitta daga cikin halittun Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al'arshi dan in ka za ka kamanta shi da sama sammai da kasai kamar ka dauki kawanya ne ka jefa ta a cikin fili wanda yake babu kowa a cikin filin a katon fili al'arshi ya kewaye sammai da kasa a girman sa babu girman halitta kamar al'arshi to dukkan abin dukkan mulkin Allah jalla wa ala al'arshi ya kewaye shi to dukkan wannan mulkin yana hannun Allah yana gudanar da shi yanda ya so kuma shine yake jujjuya shi da ikon sa da kudurarsa Allah ta'ala yace yubshil laylan nahar yana rufe dare da rana yana rufe rana da dare kai yana rufe dare da rana kuma ya rufe rana da dare dan duk biyun ne suke faruwa wato ya shigar da rana cikin dare ya shigar da dare cikin rana dan yanzu kaga yanda dare yake tuhowa rana tana faduwa kai ka ce bargoni za a dauko dare daga gabas take tuhowa ya yamma kamar yanda rana daga gabas take tuhowa take yamma kuma ka ringa kula yanda duhu yake zuwa daga gabas yayi duhu sai ga duhun yana tuhuwa yana rufewa da sauran haske a yamma kaga duhun yana tuhuwa yamma kamar bargo ne ake janyowa ake rufe duniya kuma wajen rana yanda zaka gani idan alfajir yake to sai ga kamar bude bargon ake ana bude shi in ka kalli gabas sai ga haske in ka kalli yamma sai ga da sauran duhu in kana tafiya da asuba ka rinka kallo ka rinka ganin yadda irin ka rinka ganin gwanin tarihin Allah kuma Allah yake yatlubuhu hasita dare yana bin rana da gaggawa rana ma tana bin dare da gaggawa domin babu wani abu da yake tsakanin babu wani wanda za a ce yanzu ba dare ba ba rana ba ranan na zuwa shikenan sai dare ya kau daren na zuwa sai rana ta kau sai wuni ya kau wa shamsu wal qamara wan nujuma musakharatin bi amri kuma ya halicci rana da wata da a taurari a cikin wannan akwai raddi ga masu bauta musu kuma Allah yace musakharatin bi amrihi su hurarru ne da umarninsa wato hurarru ne ma'ana suna bin kasancewa suna bin tsari guda irin da kan cewa an hore shi domin shine at-taskhir kaga yana daga cikin horewa kaga yaro dan kankani ya hau kan doki doki da karfinsa da in ya zautu mutane ba za su iya rike shi ba amma kaga dan kankanin yaro dan shekara 7 ya hau kan doki da linzamin nan yana sukuwa da shi ya ja ya tsaya har ma ya turmi kuma ya sake shi ya sunkuya to wannan shine at-taskhir Allah ya hore shi to haka zalika wadannan halittu na Allah da girman su ba da wani iyawa na mutum ba amma Allah ya sanya su suke tafiya a bisa tsari guda ya hore su ranan nan awa 24 watan nan yayi kwana 29 ko kwana 30 wannan dai yana da shine musakharatun bi amri wanda yake nuna cewar mulkin Allah a hannunsa yake shi yake jujjuya shi yanda yake so domin bai kyala waɗannan sai abubuwa yanda suke so ba kasancewar ya sanya su suna bin nizam na farko ya nuna kan cewa su fararru ne halittarsu akai kuma su akwai ubangiji da yake dabbara al'amarin su dan haka tunda ya zamanto ba su suke dabbara al'amarin kansu ba ta yaya za a yi su zamanto cewar su suke dabbara al'amarin halitta saboda haka a cikin wannan akwai inkari ga masu bautar taurari cewa idan tauraro yayi tafiya ya fada wani burji to shine za ka ga arziki ya zo ko za ka ga musiba ta zo dan wannan din yana daga cikin abin da yake ibtalin wannan sannan Allah ta'ala ya ce da halitta da al'amarin halitta din nasa ne ma'ana ba Allah ya yi halitta bane sai ya kyale kuma mutane su yi abin da suke so a'a Allah madaukakin sarki ya yi halitta kuma shine yake kula da sha'anin halittar sannan yace alkhairin Allah tabarakallahu rabbul alamin ma'ana tabaraka yana daga cikin lafuzza da suke nuna wato zuhurul fi'l bayyana aiki in kace ta'ala Allah wato daukakar Allah ta bayyana tabarakallahu alkhairin tsananin alkhairin Allah ya bayyana domin ma'anar albaraka shine shiddatul khair dawamul khair wa thubutuhu ay kasratul khair wa dawamuhu yawan alkhairi da dawamarsa to alkhairin Allah da dawamarsa ta bayyana yana daga cikin in ka ce zaka ce za a kididdiga maka irin alkhairan Allah a cikin halittarsa na mazahirin rahmar Allah jalla wa ala sai ka ga ba abinda zaka iya cewa sai dai ka ce tabarakallahu rabbul alamin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce idan yayi sujada sujada wajhi lilladhi khalaqahu fuskata ta yi sujada ga wanda ya halicce ta wa shaqqa sam'ahu wa basarahu ya tsaga ganin fuskar da kuma ya tsaga ji da gani na fuskar wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin alkhairin Allah ya bayyana mafi kyawun masu halitta domin fuska ita ce a ƙasa a lokacin sai ka tuna fuskar da kyanta dan babu abin da yake kyan mutum babu abin da yake kyau a irin fuskar mutum ballan tana kuma fuska irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda indai ka ganshi baka taba ganin kyakkyawa kamar sa ba za ka sake ganin kyakkyawa kamar sa ba yace to wannan fuskar da kyanta ta yi sujada ga Allah wanda shine yayi ta ya suranta ka saboda haka yayi yabo a gare shi da tabaraka alkhairin ka yayi waita ya man wanda yafi kyan halitta to wannan kalma tana daya daga cikin kalmomin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana fadanta yayin da muke sujada domin tana daga cikin abin da yake kawo alkhairi a gare mu kuma shi yasa sunan Allah yake da alkhairi Allah ta'ala yace tabaraka ismu rabbika dhil jalali wal ikram sunan ubangijinka alkhairin sa ya bayyana ya yawaita shi yasa in kace bismillah dukkan alkhairi yake zuwa maka in kace bismillah shedan ba zai shiga da kai gida ba in kace bismillah zaka ci abinci shedan ba zai ci abinci tare da kai ba in kace bismillah zaka sadu da iyalinka shedan ba zai cuci dan aka same shi a wannan lokacin ba in kace bismillah zaka hau dabba shikenan sai Allah ya hore ta gare ka in kace bismillah zaka shiga mota sai Allah ya tsare ka sunan Allah alkhairin sa ya yawaita tabaraka ismu rabbika sunan ubangijinka albarka ta yawaita saboda haka sunan Allah ya kasance akan harshen mu ka tsaya akan addu'o'i na sunna da aka ce a kowace munasaba ka yi, to shine zaka samu sunan Allah akan wato harshen ka. Za mu tsaya a nan wajen, duk da yake mun so mu tsaya a gabar laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha, an Allah ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa za mu sake tisa wannan aya, mu tashi daga inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Da wannan ne muka zo karshen tafsirin mu na wannan shekara, na azumin wannan shekara. Sai kuma Allah ya kai mu da yawan rai da lafiya, wanda muke roƙo Allah madaukakin sarki ya sake maimaita mana wannan wata, sai mu tsora a nan. Za mu farko dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu wannan mausim, ya bamu wannan lokaci na alkhairi, ya bamu wannan lokaci na rahama, wanda muka rayu a cikin ibada ta azumi da tsayuwar dare da karatun addajin da karatun alqur'ani da sauraronsa da sauraron ma'anoninsa. Wannan ni'ima ce babba, alkhairi ne mai yawa da muke roƙon Allah madaukakin sarki ya yawaita mana shi a cikin al'umar mu. Da shine Allah yake ije bala'i, da shine Allah yake amsa addu'o'in mu saboda albarkar majalisai irin waɗannan. Sannan muna ƙara godiya ga Allah jalla wa'ala da ya bamu ikon yin azumin, ya bamu ikon tsayuwar dare, ya kuma bamu ikon halartar wajen wannan karatu, har ya zamanto kan cewar bamu da abin yi in dai aka ce la'asar ta yi a cikin waɗannan kwanaki illa zuwa nan, to wannan ba zai yiwu ba. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, ba mu zamanto mun shiryu ga wannan ba inda ba dan shiryar da Allah ta'ala ya mana ba. Bayan godiya ga Allah jalla wa'ala, muna roƙon muna addu'a ta alkhairi ga duk waɗanda suka yi ayyukan alkhairi a cikin wannan wata, wanda na farko waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar buɗe baki sawa'un a wannan masallacin ko sauran masallatai da majalisai waɗanda suke ƙarƙashin wannan cibiya ta Al-Furqan, suna da dama kuma sai na ji kamar na ambaci sunayensu saboda irin abin da suka yi, amma Allah ya san su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taka musu da alkhairi, Allah ya albarkaci dukiyarsu, Allah ya ribanya musu dukiyarsu, Allah ya ba su ladan abin da suka yi domin sa. Akwai kuma waɗanda suka yi hidimar rabon abinci bayan na buɗe baki, hidimar rabon abinci suka bama sawa'un waɗanda suke jami'an cibiyar Al-Qur'an ne da sauran mabukata a wannan waje, suma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah ya yalwata musu arzikin su, ya sanya musu albarka, ya sanya musu a cikin masu godiya ga ni'imomin Allah. Haka dalika waɗanda suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu a kafofin yaɗa labarai na talabijin da gidan rediyo Rahama, da kuma su kansu masu kula da wannan gidan rediyon da suka bada wato sauki wajen abin da za a bayar, da kuma wanda duk aka yi amfani da gudunmawarsu suka bayar aka ɗauki wannan nauyi, Allah madaukakin sarki ya taka musu da alkhairi. Kuma abin da ya zamanto an yaɗa na ilimi wanda yake na daidai da wa'azi na gaskiya, Allah madaukakin sarki ya ba su ladan. Kamar yadda ake cewa ilimi shine yana ɗaya daga cikin sadaka da tafi kowace sadaka, saboda amfaninta yana ƙetare wanda aka yi sadakar mubasharatan dominsa, wucewa yake har ya zuwa ga waninsa. Haka zalika wanda suka kula da wannan masallaci wajen gyaransa, muna ganin yadda da interlock duk suka rushe aka zo aka gyaggyara musamman a cikin wannan wata, da kuma waɗanda suka ɗauki ɗawainiyar masu aikin kula da masallaci ɗin, da ƴan uwa waɗanda suka tsaya dare da rana suka hana kansu bacci, suka sa kansu a cikin garari na waɗannan kwanaki na halin da ƙasar mu take ciki na rashin zaman lafiya, amma haka za su taho wato ƴan uwanmu ƴan hizba wanda suka tsaya akan su kula da dukiyoyin mutane, su tsara wucewa da shige da fice na motoci, wanda Allah ya sa wajen yawanci da yawa waɗanda suke zuwa da motoci suke zuwa, hatta da waɗanda ma kuma suke zuwa da babura a tsatsara su, suna yi ba wai don albashi ba, suna yi ne fi sabilillah. Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi, Allah ya ƙarfafa musu, Allah ya ƙarfafa su a cikin da'ar Allah, Allah ya sa aikinsu a cikin mizanin kyawawan ayyukansu. Da kuma jami'an wannan cibiya wanda suke ta ɗawainiya, da masu buɗe baki, da tsara abubuwa da suke tafiya a cikin masallaci, da kuma kula da kewayen masallacin, da su kansu tsara masu yin hizba din da zama tare da su kan a tsara aikin su su ma da Allah ya saka musu da alkhairi da kuma duk wanda ma buka da wanda muka tuna da wanda muka manta Allah madaukakin sarki ya san su kuma shine yafi sanin su da mu Allah madaukakin sarki ya kar Allah muna roƙon Allah ya karbi ayyukan su wannan karatu da muke yi kamar yadda muka ambata a farkon karatun muna itikadi kan cewa ba fararre bane abu ne wanda ya samu asalin sa a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam daga karatun da yake yi na darasin alqur'ani a cikin ramadan tare da malaika jibril kuma magabata na ƙwarai suka rayar da wannan sunna kamar yadda muke ambato abinda aka ruwaito na athar daga magabata na ƙwarai daga cikin su Qatada ibn Da'amah as-Sadusi da Imam Malik ibn Anas Imam Daril Hijra wanda yake nuna kan cewa wannan sunna ce ke yakkakkawa kuma wanda muke rayar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan rayar da wannan sunna wanda duk rayar da sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam zai kasance tare da shi a cikin aljanna kamar yadda ya zo a cikin hadisi sahihi muna roƙon muna fata wannan sunna ta dore kuma muna roƙon Allah a wannan gaba kan Allah ya sa mu ga wani watan Ramadan din da yawa waɗanda da bara mun yi wannan karatu da su Allah madaukakin sarki ya tsare tsakaninsu da zuwa wannan shekarar da ajali to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu yawan rai a cikin ayyukan alkhairi ya bamu rayuwa wadda take mai albarka ya nuna mana wani wata na Ramadan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid a kafin mu yi addu'a alhamdulillah mun yi salati ita ma addu'a ce akwai baffa na ku zai magana wajen rufe wannan taro bismillah rahmanirrahim Allah ya saka da alkhairi akwai mataimakin kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna malam buba jada shi ma ya halarci wannan waje zamu nemi ya dan in kalmomi ga jama'a Thank you. Allah ya saka da alkhairi. Akwai ƴan uwa ma'aikatan NEPA da sun koka na halin da suke ciki a na wato rashin adalci da yake fuskantar su. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya masu magani, ya sanya musu kyakkyawar mafita daga cikin rahamarsa da falalarsa. Allah ya karfafa su da ƙarfinsa. Allah ya yaye musu dukkan wani ibtila'i. Saboda haka sai mu yi addu'a. Allah madaukakin sarki ya ba mu albarkacin wannan karatu da muka yi, mu yi tawassuli da wannan karatu da muka yi kan Allah madaukakin sarki ya biya mana bukatunmu, ya amsa kuma abinda zamu roke shi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma laka aslamna وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع صدورنا ونور قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ كتابك فيشقى. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن، اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن والصيام. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا ولا تعين علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أوزعهم إلى وطاء أهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سهاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه، واحبسه في بدنه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واجعلنا ممن وفق لليلة القدر يا رب العالمين. اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وربنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في سلم وعافية وسلام وإيمان وإسلام يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.